Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Safina Tsada Sudengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 17 ga watan Mayun shekarar 2017. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata mun yi maganar kasafin kudin Najeriya, amma ta fuskan jinkiri a kasafin da yadda hakan ke shafar rayuwar al'umma.
To a wannan makon kuwa za mu tattauna ne game da bambanci ko kuma wani salo guda biyu da ake da su na kasafin kudi na kasa, wanda a Najeriya daya ya shiga cikin daya, wanda kuma za mu ji daga bakin kwararru akan haka. Amma kuma me yake faruwa ne?
Abubakar Rufa'i Fulani yace salamu yau da gobe. Ni dai ina ganin bambancin manufa tsakanin fadar shugaban kasa da majalisa ita take kawo tsaikon kasafin kuɗi. Sai Suleiman Adamu Tandara Fatuskum yace assalamu yau da gobe. A gani na son zuciya ne na majalisar dattawan Najeriya. Sai Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace tabbas yau da gobe san rai da san abin duniya da yake ran ƴan majalisar dattawa shine ya kawo takun saka. Sai kuma tattaunawar da zamu yi da abokin aikin mu kuma masanin tattalin arziki Malam Salihu Garba, don ya bambance mana kasafin kuɗin da a turanci ake kira regular da kuma zero based budget.
Eh, haka yake. Barka da warhaka Malam Salihu.
Barka da warhaka.
Yawa, to kafin mu zo kanka sai ka ci gaba da tattaro mana naka hujjoji. To akwai bitar abin da dan iya yace a wancan mako da ya gabata. Lokaci kuma ya ba mu dama, zamu ba ku dama kuma ku tofa albarkacin bakin ku ta waya a lambar mu ta 0202-205-2655, sannan kuma zamu karanto sakonnin da kuka aika ta hanyar da muka tambaye ku a Facebook da Twitter.
Yanzu ga amsoshin wasiƙu game da tambayar da muka muku a shafukan yanar gizo na cewa a ganin ku me ke jawo takun saka ne tsakanin fadar shugaban Najeriya da ƴan majalisar dattawa kusan kowace shekara a maganar kasafin kuɗin ƙasa. Sakon farko daga Abubakar Rufa'i Fulani yace salamu yau da gobe. Ni dai ina ganin bambancin manufa tsakanin fadar shugaban kasa da majalisa ita take kawo tsaikon kasafin kuɗi. Idan da ra'ayi ya zo daya, ta yaya za a samu wani jinkiri? Allah dai ya ba mu shugabanni masu kishin kasar su ba a jihun su ba. Sai Suleiman Adamu Tandara Fatuskum yace assalamu yau da gobe. A gani na son zuciya ne na majalisar dattawan Najeriya. Gani yadda suke takun saku tsakanin su da fadar shugaban kasa. Sai Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace tabbas yau da gobe san rai da san abin duniya da yake ran ƴan majalisar dattawa shine ya kawo takun saka da fadar gwamnatin Najeriya. Sai Ahmadu Abacha Macina yace yau da gobe ba komai ne yake kawo takun saka tsakanin bangaren mukarraban shugaban kasar Najeriya da bangaren ƴan majalisar kasar kan kasafin kuɗi ba, illa san zuciya na ƴan majalisun dattawan Najeriya, saboda a mulkin shugabannin kasa na baya an saba baiwa ƴan majalisun kasar na goro kafin su sa hannu akan kasafin kuɗin. Yanzu kuma shugaba Buhari ya hana su ko asi. Sai Ukuba Umar yace dalili ɗaya ne ta kansu suke yi ba waɗanda suka zabe su ba, shi yasa da suka ga nasu kaso bai da tsoka suke kai ruwa ranar da bawo shugaban ƙasa matsala. Sai Ibrahim Mustafa yace ƴan majalisar dattawa su suke kawo katsalan daga gwamnatin Baba Buhari, zukatansu na PDP fuskokinsu na APC. Sai Inuwa Usman yace laifin gwamnatin tarayya ne domin kuwa bata iya siyasa ba, duk da cewar jam'iyyar su ita ce mafi rinjaye, amma kasafin kuɗi take samun jinkiri. Sai injiniya Abubakar Adamu yace saboda shi Buhari ya je ne da miyan talakawa, su ko sun je ne da miyan iyalansu, don haka kowa da niyyar da ya je wajen ya rage namu 2019 mu gyara siyasar mu. Sai ɗan dakan Das yace yau da gobe san zuciya ne kawai domin babu yadda za a samu sa'in sa tsakanin fada shugaban kasa da majalisar dattawa sai a wajen hadama da baba kere da kuma hana ruwa gudu Sai Yusuf Abdullahi Guri yace salam yau da gobe babban dalilin da yasa ake samun takun saka tsakanin fadar shugaban kasa da majalisar dattijai saboda mafi yawa daga cikin bangarorin biyu ba talakawa ne a gaban su ba suna yi ne kawai don cimma bukatun kansu Sai Alhaji Murtala mai gida kunta gura yace yau da gobe ni a ra'ayina shine abin da ke kawo rashin jituwa tsakanin majalisa da bangaren zartarwa rashin bada cin hanci da rashawa da bangaren zartarwa ba su ba bangaren majalisa saboda gwamnatin baya ta saba musu da wannan mummunar dabi'a Sai Nasiru Kainuwa Hadiji Albani yace mu dai mun yi imani da cewa duk wani kudirin fadar shugaban kasa da wahala a ce ba mai kyau bane ƴan majalisa na bada matsala ne saboda an hana su cin karar su ba babbaka sanatoci ya kamata ku rika tunawa cewa talakawan da suka zabe ku suna sane da duk abin da ke faruwa Sai Linus Emmanuel yace a gaskiya abin da yake kawo takun saka tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da majalisar dattawa akan kasafin kuɗi ba wani abu bane illa son zuciya da kuma rashin haɗin kai tsakanin su nagode yau da gobe a huta lafiya Sai Husaini Abdan ba mai ce yau da gobe komai ke kawo wannan takaddama ba illa rashin sanin halin da talakawan su suke ciki don ku da sun sani wallahi ba za su yi haka ba halin da talakan kasar nan ke ciki ya wuce misali domin abincin da za su ci ma na fama ya gagare su don haka muna kira da bangarorin biyu da su hada kai wajen fitar da al'ummar su kitse a wuta Sai Muhammad Buhari ya ce majalisa tana bin rule of law fadar shugaban kasa ba su san doka ba shine mafarin takun sakar Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter @Mahmud_Muhammad yace Assalam VOA Hausa abinda yake kawo takun tsaka tsakanin majalisa da fadar shugaban kasa ba komai bane sai dai akwai wasu manufofi na kansu Sai @Sani H Harbau yace saboda su majalisar ba su samu damar da suke yin cushe bane shi yasa suke jan kafa wajen aiwatar da kasafin kuɗin Sai @T_Babagana yace gaskiya ita ce ƴan majalisa ba sa son gaskiya Sai daga ƙarshe @Ibrahim Tsafatu yace ya kamata a samu fahimtar juna tsakanin majalisa da bangaren zartarwa don amfanuwar talakan ƙasa. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To Malam Saliu Garba ka dai ji sakonnin masu sauraro da muka tambaye su game da yawancin takun sakon da ake samu tsakanin majalisa da fadar shugaban kasa. Eh wanda in ba a manta ba a bara har ta ja aka dakatar da wanda daga cikin su ko? A bana ma ina kaman ta harbu wani maganan budget din nan.
Kamar haka.
To ka ji dai sakonnin da suka farfada masu sauraron mu.
Na ji su.
Yawanci abin da suka ce shine suna ga akwai son zuciya, akwai wane ne. To amma dai in muka shiga zamu ji a cikin bayanin da zaka mana mu ji shin yaya kasafin yake, yaya regular ta bakin ku economist, ya regular yake, ya zero budget yake.
Ya regular yake, ya zero budget yake.
To in an jima zamu ji.
To ya don sun shiga junan su.
Yawa to zamu ji su duka in an jima insha Allah. Yanzu kan ga bitar abin da dan iya yace a wancan mako game da kasafin kuɗi wanda kuma har yau yana son a sake jaddadawa al'ummar Najeriya.
A zaure yau na iske dan iya ya yake kyauren gidan shi ko in ce murfi yana gani na ya fito yana fadin yau fa garin akwai zafi nace ni ko kaga yankin mu garin yayi dadi saboda mun samu yayyafi wasu bangarorin ma an ce ruwa suka sha kamar da bakin ƙwariya saboda ya ciccika kududdufi yace ai zafin ne na ikaraban da na jiki ma fa akwai na gari wanda ke neman tallafi don gaskiyar magana fa ana fama da talaucin da ya mutane ke ta korafi gashi kuma ƴan majalisar kasar sun kara wa karewar karfan fanar mu karfi saboda yadda suka dinga jan kafa wajen amincewa da wannan kasafi shi yasa ma wasu ƴan kasar ke ta cewa gaskiyar magana ƴan majalisar nan ba su da kyakkyawan nufi don kuwa jinkirin amincewa da kasafin kasan ka iya jefa rayuwar ƴan kasar cikin tsanani irin na masu zaman gidan wakafi nace gaskiya ne dan iya jan kafa kan jefa hannu cikin kasafi fa ka iya durkusar da kasa kudin da ya kamata su dinga kara kaina da kai komo a hannun mutane kuma su yi nisa ta gomashin tattalin tattalin arzikin kasa kuma ya na kasa saboda naji masana tattalin arziki kan ce sai da kasafi ne kudi kan kutsa sa ƴan kwangila da ƴan kasuwa ma su samu su murmusa tattalin arzikin kasa kuma ya bunkasa amma sai aka yi rashin sa'a idan maganar kasafin kasar mu ta zo sai a jefa siyasa saboda yadda aka saba mai da kasafin kudin rijiyar yasa ta yadda kowa kan jefa hannun shi yayi tawawusa gashi kuma yanzu an samu sauyin gwamnatin da tace a gaskiyar magana yanzu fa babu batun wasa dan yace to na ikar sai mu ce Allah dai ya sa shi wa gabannin mu rankata kafatanin su su lura cewa duk wani jinkirin jirge kasafi fa kasar kawai ake kwara don dai ai sai an saki kasafi ne zaka ga ƴan kasa na ta hada hada da naira har ma masana tsarkake tsamin tsaro sun ce kasafi kan sa a kwantar da duk wata kura ta yadda babu sauran kai wa juna bara don haka dai dole mu kira ga daukacin masu ruwa da tsaki su yi gyara bangaren gwamnati da shine ke shirye kasafi ya dauki azama tun da wuri ya fara su kuma ƴan majalisa su gaggauta duba kasafin musamman ma dai yadda aka tsara da sun yi dukkan gyare-gyare suka gamsu kawai sai su amince babu wani jira alabbashi kasar ta samu ci gaba da bunƙasar da zamu tsere wa dukkanin wata lalura
yanzu haka muna tare da Malam Salihu Garba masalin tattalin arziki sannan kuma abokin aikin mu dake gabatar mana da shirin nan na harkar kasuwanci mai suna da rashin tayi
wanda ba haushe yake cewa akan ba araha ba to da farko Malam Salihu muna maka murnar zagayowar ranar haihuwarka a yau
nagode
Allah ya karo shekaru masu albarka
amin amin
Allah Allah ya sa kaga auren jikoki yanzu kuma
to ubangiji Allah ya sa Allah ya sa
amin to Malam Salihu ka ji magana na tattalin arzikin Najeriya maganar kasafin kuɗi maganar da mutanen masu sauraro suka faɗa maganar da dan iyayeyi duka musamman akwai ta magana da dan iyayeyi yace kuɗi fa sai an yi wannan kasafi ne sukan samu kutsawa sassa sassa
su shiga sassa sassa su masu hayayyafa
sannan mutane su garu
kwarai
to Malam Salihu da farko menene kasafin kuɗi ne musamman wannan maganar akwai regular akwai wanda Buhari ya ce ya faɗa tun farko na wani maganar zero budget wanda sai masana irin ku na tattalin za ku gaya mana me
kasafi shiri ne na kuɗi cewa ƙasa za ta yi aiki kuma ƙasa ba ta aiki ba kuɗi kuma dole ta san da wasu wani hanyoyi ne take samun kuɗinta nawa take hasashen za ta samu a wannan shekara da take gabanta me da me za ta yi da waɗannan kuɗin waɗannan ayyuka ne suke da muhimmanci da ma ƙasar da za ta ƙasar ta ci gaba tattalin arziki ya ci gaba mutane su samu walwala a samu lafiya a samu zaman lafiya a samu ruwan sha a samu hanya da za menene kuɗi ake bukata ina za a samu waɗannan kuɗaɗen to su ne za a tattara a zona ce za a yi kasafi shin fannin lafiya me yake bukata na hanya me yake bukata na neman zaman lafiya me yake bukata na sojoji na su wane ne kai duka da kuma ba su sukan da ake da aka ciwo ko daga waje ko daga cikin gida nawa za a biya wannan shekara duka za a hada ce to ana bukata kaza batun kasafi kenan na akwai wanda ake cewa kasafi na irin na da wanda aka ce regular
regular kenan
amma kuma akwai wanda Bature yake kira zero based shi regular din nan shine ake cewa ma'aikata kaza ta ce tana buƙatar biliyan 10 wannan ma'aikata tana buƙatar biliyan 20 wannan tana buƙatar biliyan 100 duka za a hada wato kowane da nashi ko ba haka ba sunan za hada ce sunan tattalin arziki wani zuwan bukatun waɗannan ma'aikatun sukan fi karfin hasashen nawa ne za a samu cikin kasar shine za a ce to an samu gibi ya za a cike wannan gibin kila gwamnati za ta je za ta aro gudi daga waje ko za ta ara daga cikin gida ko kuma za ta hada daga waje zuwa cikin gidan ta hada dan ta cike wannan gibin zero based budget kuwa shi ba haka yake ba ya dan dauko kadan daga cikin regular budget din
regular shi kiyasi ne da hasashe
shi dai a shi dai ba hasashe kuma kowace ma'aikata za ta ga abin da take bukata
kuma an mata alƙawari
an yi mata alƙawari a ba wannan alƙawarin ci an samu ai an yi hasashe an yi a an riga an sa cewa ga kudin za ta kashe kowace ma'aikata san cewa ga kudin da aka yi mata aka bata aka amince kaza take nema kaza aka ce za a bata an amince shi zero based budget kuwa yes kana iya ka ce ga abin da kake bukata amma ba dalle bane a baka wannan kudin ka gane ko dan abin da yake shi da ya shigo shi shugaban kasa da ya shigo ai sai fara ambata wannan zero based budget ba ta bai ba Najeriya
ni ma dai abin da nace shi ne ce dai
ban
sarrafa
ba ta bai ba shi ya fara ambato wannan
da ba misali dan azuka ban misali da misali a gida in ya
nace to wato nace to tunda ya fito masa da wannan ya riga ya kare kanshi ya riga ya dau matakan da zai daure ya kare kansa da ma'ana shine zero based budget ba za ka kashe kuɗi ba sai idan akwai su
gauri ga waina
na biyu kuma ba za ka kashe kuɗi ba kan komai ne sai ka ba da hujjojin dalilin da yasa za ka kashe waɗannan kuɗaɗen kuma me muhimmancin su kaga regular bai bukata
ba bukata wannan
ngane ko bambanci
wannan ko keke da keke ne
keke da keke ne wato in kai adopting zero based budget ba dole bane sai ka ciwo baci ka zo ka cike wani gibi
to kuma yanzu Najeriya ta ina za ta iya yin wannan misali in tana so ta yi
wane
ina wannan zero based budget din da shi ya faɗa
musu to shi take yanzu yana cewa ba za ka kashe kuɗi ba sai idan akwai kuma ba za ka kashe kuɗi ba sai dai akwai hujjoji kuma za ka kashe kuɗi ba sai dai idan abin da ake so a kashe kuɗi akai suna da muhimmanci kuma za su kai gwamnati cin muradin abin da ta sa gaba za ta yi ka gane ko kaman kai ne a gida kai ne mai gida a ya matarka da ayyanka da sun ce muna so mu kashe naira miliyan 1 wannan shekara a nan gidan namu kace Allah ya kawo aka so ma ana aiki ana tattara kuɗi to amma akwai abubuwa da ku kai da mataimake ka wato matarka kuka riga kuka tsara cewa waɗannan su ne suka fi muhimmanci kuna samun kuɗi akan waɗannan za ku kashe waɗanda ba su da muhimmanci sai su koma baya ka gane ko sai su koma baya ba dole bane a yi su idan babu kuɗi ba za a yi su
ba manta da su
sai manta da su shekara mai zuwa a lalubo su
ila lalubo muhimmai a ciki kuma
yawa to abin ma'ana kenan abin da shi Buhari yake kenan
kana ga hakan zai amfanar da Najeriya kana ga haka ya dace
zai amfanar da Najeriya domin abin da zai taimaki kasa da zai taimaki mutane shine shi zai mai da hankali haka kuma ya fayyace su ya ce gona ya ce ma'adanai ya ce samar da aiki yaki so kaga zai mai da hankali akan wannan da wani cewa majalisa ta kawo za ta sayi motoci za ta kara sayi motoci muhimmanci waɗannan
haka
ka gane me muhimmancin su taya za su taimaki tallan arzikin kasa da haka zai fi mai da hankali akan abin da zai kara ma kasa
to yanzu kai a matsayin ku na masana tattalin arziki kana ga cewa bai kamata a ce dattawa ko majalisar dattawa an dan sai musu motocin da za su dan shashana ba
bayan talaka suna shan wuya
to ai suna cewa sai da ruwan
taya taya wannan zai taimaki talakan Najeriya tambaya ce taya zai taimaki talakan Najeriya
eh sun ce za su fi jin daɗin ƙarfin aiki
kuma
yana ƙarfin walwala
a yanzu ba su da motocin aiki ne
akwai
to Malam Salihu da yawa daga cikin masu sauraron mu da muke ko yanzu a Facebook live zaka ga suna ta magana ƴan majalisa ba su da kishin ƙasa ba su da kamar da wannan kasafin kuɗin da ake ta magana kan shi ne ake ta takaddama ake ta kaza kai me zaka ce
akan wannan
akan cewa ƴan majalisar da gaske ba su kishin ƙasar ne shi yasa suke ta kawo koko dai wani abu ne daban kuma
ba na zo na shiga cikin takun tsakan tsakanin gwamnati
kai ma kanka shiga takun
tsakan ƴan majalisa amma bisa gaskiya ta yaya saya musu motoci zai taimake tattalin arzikin ƙasar yanzu
da allows
kin gane ko ta yaya zai taimake su ni ina cewa ma gani yadda kasar take ya kamata ma su rage allowance din su ne
su
rage ma kasa
su
rage ma kasa nauyi me yanne za su ta a ce za a sayi motocin biliyan 6 akan me don su hau za a kara musu biliyan ko 2 ko 3 ne domin shan mai a cikin mota akwai biliyan 10 da suka ce za su nige wace zuwa kasa tafiye
saboda gano
abin da yayi wannan ya taimake tattalin arziki a halin da muke ciki yanzu
to yau ka kawo maganar nan da kai ya kawo min magana akwai wani gibi da ko a bara ne aka samu nan miliyan 404 din nan biliyan kai 404 din nan ya abin yake ne wani gibi da aka samu din nan
bisa lissafin abin da gwamnati za ta yi kudin da bai kai ba inda koda ta samu duk kudin da ke so a za a samu gibin wannan miliyan 100 menene da
wannan
abin da gwamnati za ta yi maimakon ta aro kudi sai ta rage abu shirye-shiryenta wasu ta mai da su
ba da
ba na zamu su dan kada da shi ta ciwo baci shi yasa ko gwamnati ta ce take neman a bata karbu bashi biliyan 29 na dala a fahimta ta bangoye bayan wannan ba babu dalilin yin haka
Eh to yaya ta ina tattalin arziki kaga ba zai so wannan ba. Tunda an ce tattalin arziki yake son araya.
Ah, taya abin da ake da shi ba yanzu shinkafa sarba shinkafa haba ka ba kasar ya aka yi. Abin da muke da shi kudin da muke da su aka amfana da su. Mutane yanzu sun taya suna aiki. Badin tumatir ya hau.
Yau yanzu an so tumatir ma ba za a shigo da na gongoni
ba. Ba za a shigo da na gongoni ba. Kaga ka za ka ƙara samun masu noman tumatir, kamfanonin tumatir za su haɓaka. Masu za a samu aiki muddin mutane suna samun aiki za a samu ƙarin biyan haraji sannan ne gwamnati za ta samu kuɗi
to Malam Salihu wasu masu fashin baki ko kuma su tsokaci akan al'amuran yau da kullun suna ga cewa hana kasuwar tumatir a hana shigowa da shinkafa shin bayan gwamnati ta kawo wannan abu da ake ganin abu ne mai kyau to kuma menene gwamnatin ya kamata ta yi misali na haɓaka su kuma manoman saboda na daidai abin da ake shigowa da shi din nan in aka ce ayi amfani da cikin gida da cikin gida zai isa ana karfafa gwiwar manoman dan su yi abin da zai isa a tattalin arziki ne zaka ce akai
akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi dan taimaka ma waɗannan manoman ka gani ita gwamnati ta bada ta kebe kuɗi yafe daya ta ba banki ya dangi ba manoma taimako tallafi kuɗi maybe kudi ma a basu rance ba da ruwa ba kuma dan ruwa ne da kadan to abin da ke katangarda shine hujjojin da bankuna suka sa na yadda za ka kudin
ka'idojin
da suka sa so ya samu kudi ya wuya dole su yi amfani da kudin da suke kadin da suke da shi amma da za su samu karin kudi za su habaka za su kara ayyukan su mai gona hektar 5 yana iya mai da ta 10
Dari ma, an samu
ci gaba.
To bari mu sake dan tsallaka wani wuri kafin mu saki kila masu sauraron mu kila suna da tambayar da za su yi maka. Malam Salihu yawancin wannan maganar da ake ta kasafin kuɗin Najeriya yau an yi cece kuce abu dai cin kwa makauni ya yake karewa malam. Maganar da za a yi duka gaba ɗaya sun aka ce a bara ga abin da aka kashe a ƙasa bana ga abin da aka kashe sai kuma yanzu majalisa suka ce mu san ba ruwanmu da wani zero budget regular din mu muka sani akwai abin da fadi shugaban ƙasa za ta iya yi akai
ne akwai
me za ta iya yi akai
bayan
an gartarwa ba tare da su
ba an gama kasafi ba ko menene ma yan majalisa suka ƙara ba dole bane masu zattawa su ba su kuɗin dalili baya kan abin da ya fi masu muhimmanci shin shugaban kafa zai zauna ya kun ce kun ƙara waɗannan kuɗin domin naku to sai kuɗin ya shigo in babu su
ko ya gune
ba za a yi ba
shikenan ba kuma za ka tallin zama masu zatawa ba su biya ka domin mun da aka biya albashinka aka biya allowances naku aka yi komi da komi ta ce batun mota wannan shekara
ko ya tsaya sai kila ba
shekara mai zuwa
ko din ba dada
inda za su je su je
to yanzu bari mu ansa waya ɗaya ko biyu haka daga cikin masu sauraro kafin mu ji karkarewar shirin namu lambar da za a kira mu kar a manta ita ce alamar tarawa sai a sa 1-202-205-2655 shirin yau da gobe ne kar a manta Safiratu to ina ga ba mu san ni ko da wani alayi tukun a to injiniya ce ba mu kamo kowa ba tukun na gashi nan dai suna ta bugawa yana shigowa to Malam Salihu bari mu koma cikin maganar da muke yi yanzu misali a matsayin wanda ya san tattalin arziki na kasashen Afirka da tattalin arziki yanda ake yin shi da kasafin kuɗi shin yana da bambanci da kasashe kamar irin waɗannan da suka ci gaba ga wani kafin ka amsa wannan tambayar ya haƙuri assalamu alaikum
assalam
to da muke magana kuma daga ina
muna magana da baban gida mai shushe na titin gilma dan dine
to muna jinka baban gida
yawa ni wato magana ta tambaye da nake son yi in yi girma sama da su yan majalisun nan namu domin Allah hankalin su inda ya karkata daban inda na fada gwamnatin tare ya karkata daban saboda ka
aiya to ina ga mun rasa shi amma dai maganar da yake shine yana tunanin yanda hankalin yan majalisa ya karkata daban inda na majalisa gwamnatin tarayya ya tabbata yayi daban kuma to ga wanda daga Kebbi kafin mu je gare ka Salihu assalamu alaikum
wa alaikum assalam to ya wuri gefe malam Ango malamin makaranta ya wuri
to malam Ango malamin makaranta muna jin ka
to ina ma Salihu Garba murnar zagayowar ranar haihuwar
to yana jin ka
nagode
Bayan haka nan gaskiya ya kamata ƴan majalisunmu su nuna cewa sun je suna wakiltar talakawa ba don ajihunsu ba kuma gaskiya ba.
Haka.
Idan aka zo ana yin wannan abin gaskiya akwai matsala saboda in dan lokaci 2019 to yana da wuya kaga talakawa ya hito ya ce kuma zai zaɓi sabanin wanda ya saba zaba a lokacin 2019 ko ba gaskiya ba saboda gaskiya irin wannan abu da ƴan majalisun mu ke yi wallahi ya saba ma duka.
To mun gode sosai saboda lokaci malam Ango malam makaranta kaji abin da malam Ango malam makaranta ya ce yana ga wannan tsalle-tsalle da ake yi zai iya shafan ma zaben da za a sake nema ko wani makamancin haka ne.
To malam ba zai bani mamaki ba.
Eh.
Eh domin ya kamata a ce ba wai ƴan majalisar zaman ƴan amcin shata ba. Amma abin da ya zama wajibi
ya kamata su
yi mutanen gaskiya ga inda gwamnati ce zata
ga abin da yanka
sake su gaba kuma ta ce kudin nan ba za a watanar da su ba ba za a taba su ba sai dai idan za a wasu abubuwa kuma sai idan an same su to me ne wannan kari da suka yi.
To kafin mu je ga Facebook live da zuna tambaye ka nace ne bambanci ne tsakanin kasafin kudi a kasashen mu na Afirka ko kuma kasashe masu tasowa da kuma kasashen da suka ci gaba irin kasashen tura da sauransu.
Ba kasafin kuɗi muddin aka riga aka yi shi ya zama doka. Bambancin shi ne su a ƙasashe kamar nan doka ce wadda in ka karya ta
ka karya dokar ƙasa
za ka je kurkuku.
Ido zai raina fata.
Doka ce shugaban ƙasa wannan Trump da bai isa ba ya kasa
bai ɗan lokaci Amurka
su yi kasafin kuɗi
su
ba da approval sannan da ya je wurin shi. Ta zama doka, kowa sai ya bi ta, ko kai waye za ka bi. To, abin
bambancin kenan.
Mu
kuma a can bai zama
doka. Kuma kasafin kuɗi kasafi ne kawai na je kana yi kai yana kan takarda.
Yana yin shi a takarda.
Shugaban ƙasa na iya tashi ya yi wasu abubuwa ya ce ya kashe kaza ya yi kaza ba
doka ba.
Ba bin wannan dokar ba. Sai ya zama doka. Ina jin kuma abin da ƴan majalisa suke da matsala da shi kenan. Domin duk yanda aka yi shi wannan shugaba yana kokarin cha ya bi dokar in dai an yi kasafi a bi doka.
To sai an bi ta. To bari mu ji ko sako ɗaya ne daga Facebook live.
Eh ga wani Ahmed Suleiman Bajuga yace dan Allah filin yau da gobe ku tambayan man wannan bako na ku cewa me yasa kasafin kuɗin bara mu talaka ba mu ga abin da wannan kasafi yayi ba.
Akwai dalili malam Salu ya ce kasafin bara ba su ga komai kuma kamanta dama akwai jinkirin nan da aka samu ruwa nawa a tsakani.
Eh to malam dama duk lokacin da aka samu jinkiri da wuya
za a gajan kafa
a ce za a samu ci gaba. Misali in an ci an kasafin kuɗi yau zai ɗauki wajen wata uku hudu kafin ma kuɗaɗen su ma fitowa suna shiga ma'aikatu an yi jinkiri bara area ɗaya za a ce kila an gani a ƙasa ba wai gwamnati ta yi watsi da ta yi barna da kuɗin ba ne kamar irin aikin noma mun gane ta sa kuɗi
kuma an ga sakamako
kamar irin aikin matasa
ita sa kuɗi
mutane sun samu aikin yi abubuwa sun
an ga canji
an gani sun zo to inda za mu samu ƴan majalisu an kama kasafin kuɗi Disamba ƙarshen shekara duk komai za su yi
cikin wata ɗaya kila
cikin wata ɗaya
Januari ƙarshe
nan ba baya kai mako biyu
bai kaiwa
cikin wata ɗaya kun gama duk abin da za ku yi ku mayar ma shugaban ƙasa domin muddin kuka yi ja kafa yanzu muna cikin za mu gama watan biyar har yanzu bai zama doka a ƙasar mu ba ta yaushe yake hannun shugaban ƙasa ya soma aiki da ma'aikatunsa har mutane da ne a ƙasa
abin da Yuni da Juli
eh to abin da ke kawo matsala kenan sa talaka sai ya ce bari an yi ba mu gani a ƙasa ba ba ga laifin talaka ba ne.
To kaji dai malam Bajoga to sai kuma Usman Umar kura ne ko yace abinda muka tura su shi kenan wai su ƴan majalisar nan to wannan kace ku cigaba da tambaya. To muna godiya malam Salihu Garba da ka samu lokacin tattauna tare da mu a cikin
gobe. Muna godiya.
Madalla. To Zafina cikin dai ta bakin masana tattalin arziki mu
ba. Gode kare malam Salihu yayi bayani ne gamsarwa kuma
haka. To yanzu kan amadadin
Safina ta Sodangi
sai kuma shi Salihu Garba bakon namu a wannan lokaci kuma abokin aikin mu sai Daniel Brown da shine ya bada ubarnin shirin kamar yadda aka ji shi da ma injiniyan mu ne ba. Oscar Valaris, sai kuma Ibrahim Jarmai shi ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Sannan kuma za a iya bin shafin mu na www.voahausa.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata da ma wannan da aka gama din in baka ji shi ba. Sunana Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC.
Yau da gobe muryar Amurka na jiran ku a yau ba tare da ba.